a Washington, D.C. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani Saroniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya matanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fagi
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha, inda a yau 10 ga watan Nuwamba na shekarar 2020 maganar kenan.
Zara, wato a baya-bayan nan ne kwamitin kula da harkokin marayu na kungiyar Izala Reshin Abuja suka gudanar da taron bita inda aka koyawa zaurawa da iyayen marayu mata sana'o'i domin dogaro da kai.
Mun dauko wannan maudu'in ne domin sanar da jama'a cewar kowace shekara ana gudanar da wannan taro domin su amfana. Wakilin sashen Hausa a Abuja ya halarci taron kuma ya sami zantawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu domin jin karin bayani.
Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Masu sauraro, bari mu garzaya Abuja, inda wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya ya fara tattaunawa da ciyaman din kwamitin da Nasirin zai gabatar mana.
Muna tare da Alhaji Sa'idu Musa Yalwa wanda shine jagorar wannan tafiyar na taimakawa marayu da zawarawa. Duk da wannan taro an yi gyara, an ce na iyayen ko uwayen marayun ne, kuma kuma kira su da zawarawa ne. Alhaji Sa'idu, faɗa mana yaya shi wannan taro da aka yi na wannan karon yake ne?
Alhamdulillah, summa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala khair khalqil ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan taro ta bana ta bambanta da wannan muka saba yi na yau da kullum, don wannan yar manuni ya ce muka nuna dacen mu muke a matsayin state gaba da yankin Abuja. To wannan karan sai muka ce bari mu gwada local government, mu gani kananan hukumomi aikin nan da muke randa ba ma nan me zai faru, za su iya ko kuwa za su dara mu ko za su kasa mu. Muka ce to bari mu kasa. Sai muka kasa Abuja kashi uku. Muka dauki amak muka hada ta tabbali. Muka ce zama su ne na farko karan gwaji wanda za a fara da su. In mun sun gama sai mu koma kan gwagwalar da kwali a da kuje. Bayan gwagwalar da kuje sai mu koma kan kwali da abaji, su ne na karshe. To wannan yar manuniya ce nan muka fara amak sun fara da bali. Wannan abin ya dan kayatar. Mun yi dan farin ciki. Yan kulakulan da muka gani nan da can. Mun dangaya musu wanda insha Allah nan gaba ba za a ga wannan kulakulan bayan Allah su yarda.
Yawwa, Alhaji Sa'idu, shin kamar mata nawa ne suka samu amfana daga wannan koyarwa da ake?
Zaman da muka yi a karkashin committee state mun ba su mata 100, muka ba amak mata 60, muka ba bawali 40. Amma nan gusulisu ma masu faduwa ta wundo da sauransu mata sun kai 120 wanda suka amfana da wannan training da aka yi. Bayan ma duk da aka an rage su, don akwai wanda suka kawo kansu, suka ce in ma na kuɗi ne za su biya. Muka ce a karkashin jama'a sai zaltar bida aka mutu suna wannan kyauta ake ba mu karban kwabin kowa daga bare mu karbi nasu kyauta muka yi. To wannan ɗan rage musu abin, amma wannan suka kara sun kara sun kai 20 sai na 120 aka yaye su a yau ɗin nan insha Allah.
Alhaji Sa'idu, duk wannan ayyukan suna buƙatar kuɗi, kuma kuɗi na da wayar samuwa. Yaya aka samu tallafin da har aka yi wannan aiki ne mai muhimmanci na yau ɗin nan?
Na wannan abin mamaki, Allah shi ke tafiyar da abinsa a lokacin da ya ga daman tafiyar da shi. ba shekaran da tafi sanani a Najeriya irin wannan shekara ta wannan shekarar ta corona. Tun kafin azumi zuwa yau ba mu nemi kobo wurin kowa ba. Dan abin da ake su cikin asusunmu muka mammatsa muka takuro su su muke dan tafiya da wannan aikin sai shugabannin kananan hukumomi da muka sa suka nema su ma kashin kansu suka nema wanda suka dan taimaka. Amma kayan aikin da salaman wanda suka koya musu duk muka dauki nauyi mu muka saya musu su iya nasu tare wannan matan su buga sa tafike su salaman su da sauransu abinda suka yi kenan. Wannan sofan asusun mu ne kuma ka dan bincika dan abin da muka samu a shigi shi muka yi wannan aikin da shi insha Allah.
Sai sai duk kace akwai waɗanda aka dan rarrage shi inda za a samu misali a ce akwai wani yunkuri da za a iya ya ce an iya gamawa da taimakon dukkanin zawara ko marayu ko irin na Abuja.
Kan aka ce yanzu duk mutane zaura a Abuja mu karantar da su yanzu da za a ba mu kwal din gwamnatin tarayya ba zai iya daukar su ba. Ni kaina ban san akwai irin wannan zaurawan Abuja ba sai Allah ya shigar da sai da Allah ya shigar da ni cikin wannan kwamiti na marayu. In kace mu akwai marayu a Abuja ba zan taba yadda ba. Dan na ganin yaran kullun a mota ake kawo su makaranta a kada asibitin sauransu ina tsammanin kowa wadatattu ne duka yan Abuja. Sai da aka sani cikin kwamitin marayu na gane a sai mawadatan kaɗan ne cikin yan mazauna Abuja. Wahalallun masu wahala iri na su suka fi yawa Abuja. Wani bai da abin da zai ce ni yau na safe yau bare na rana bare na yamma yana nan cikin Abuja. Wani a gidan haya yake an koro shi yana nan cikin Abuja. Akwai wani kai karkashin gada suke kwana suna nan cikin Abuja. Don kuma wannan haƙƙi yana kan gwamnatin tarayya yana haƙƙi kan ministan Abuja haƙƙi akan ciyamomin kananan hukumomi. In ba da su ke ba Allah zai tsaye da su da ni da su gaba da ranar tashin kiyama ya mana hisabi.
Wato Alhaji Saidu idan an duba kusan wajen taron nan za a ga banda ku daga jibiyu sai wasu jagorori wasu kungiyoyi ne suke zuwa a yi tafiyar nan da su ban ga wani jami'in gwamnati ba shin ko ba ku gayyace su ba ne.
Kamar yadda na faɗa da su duk shekaran da za mu yi wannan program sai mun gayyace sarakuna mun gayyace kananan hukumomi da wasu kansiloli da muka sani amma ba wanda ya taɓa zuwa nan gurin nan sunan chairman na local government. Wanda yake so ya zama mana zakka yanzu kila an Allah ya kai mu za mu gaishe kila ya zama ya tabbata shine chairman na Kuje. Na ji gudunmawa wanda ke ba yan kwamitin marayun mu na Kuje duk lokacin da suka nemi taimako kalmar sallah ya basu babban sallah ya basu duk gayyatan da aka masa yana zuwa mun je mitin Kuje aka ce sun je wani mitin na siyasa a cikin garki ba dan haka ba da ya je mitin din mu. To shine kawai wanda yake so mu ido da hudu da shi in ji abin da gaske ne ko na dan lokaci ne. Amma duk ciyamomin kananan hukumomin Abuja ba ne taɓa halartar yadda muke.
Alhaji Saidu ya kike ji a ranka ne kusan wannan aiki kullum kakan ce iya rai iya fama.
To wannan na yi ayyukan musulunci daban-daban na fara daga ma'agaji ne suka zo suka ɗora mu mataimakin shugaban malamai municipal a lokacin na zo na zama shugaban Abuja ɗin gaba ɗaya na bari na zo na rike central zone jihohi shida na kungiyar Izala. Ni ne shugabanta na mun yi waje shekara uku na sauka aka zo aka sani kuma mataimaki deputy chairman na national working committee ne zara na kasa gaba daya tun daga 2001 zuwa yau din nan. Amma ba aikin da ya kwanta marai da nake jin daɗin sa kamar wani aiki na marayu dangane da roman hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da naji.
Alhaji Saidu gusa mana dan zuba mana roman nan mana kaɗan mu ma mu ji.
Allah roman nan gara ba sa malamai suna karantar da mu huduba wazuzzuka wajen karatuttuka da ake yi kace wanda ya rike maraya ya kyautata ma maraya annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga yan yasin nan guda biyu na sakiya da asbab yace to haka muke da shi cikin aljanna insha Allah. To muke fata Allah sa ko mu zama kusa da wannan ko ba mu kai wannan asbab din ba mu zama kusa da shi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin aljanna. Taimakawa maraya ko ba sai ka aje shi a gidanka ba kai abin da za ka tanada na kyautata wa maraya ka ɗauki nauyin karantar da shi ka ɗauki nauyin ciyar da shi ka sama masa sutura da wurin da zai zauna. To samun da muke bai kai ni mu kai sama masa wurin da za su zauna ba tukun amma dan sutura da abin da za su ci muna nan muna iya kokarin mu kai a shekara muka yi sau ɗaya. Muna fata nan gaba in Allah ya wadata mu to marayun Abuja har zara sai ce wa mai uba gori in Allah ya tsaya.
ji daga waɗanda suka shiga gasar da aka yi a wannan taron.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Farkon sunana Zainab Haruna. Ne waɗanda aka koyar sana'o'i kala-kala daban-daban kamar su catering da sauransu, kamar su man shafawa, an koyar da mu su man shafawa da su man karas, mayamai dai da sauransu. Sannan an koyar da mu su cake, birthday cake, cupcake da sauransu, su sabulai, meat pie ba waɗanda ba a koyar da mu ba. Abinda za mu ce shi ne Allah ya saka da alkhairin, Allah ya ƙara wannan ƙungiya albarka, ƙungiya ta Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna duk week, Allah ya ƙara albarka. Mun gode sosai, muna godiya.
Faɗa mana takamaimai tsawon wani lokaci kuka ɗauka kuna koyon waɗannan sana'o'in ne?
Ece, ba mu daɗe muna koyon waɗannan sana'o'in ba, domin sati ɗaya ne muka yi muna koyon sana'o'in. Kuma cikin iko na Ubangiji mun fahimci abubuwa da dama, don duk abubuwan da aka yi mana mun fahimta, har mun yi ma mun kawo yau frat. Duk abubuwan da aka yi mana yau mun yi, mun kuma kawo an gansu abubuwan da muka yi.
Ba mu labari Zainab, shin kina da marayu da kike rike da su ko har yanzu ke kadai ce Allah ya hukunta?
A'a, ba ni da marayu da nake rike da su, ni kadai ce.
To ya ake haka, ki ba zawara ba ce kenan ma?
A'a, ba zawara ce.
Allah ya yi wa mulmidin ki rasuwa ne ko kuma rabuwa kuka yi?
A'a, rabuwa muka yi, ba rasuwa yi ba.
Mashin wannan sana'ar za ki ci gaba da yi ne shikenan, rai don ki rike kanki ba ruwanki da sake kuma koma yin wani auren?
A'a, zan yi aure insha Allah, zan yi kuma zan koda na aure, ai zan ci gaba da yin irin wannan sana'o'i tunda suna da amfani sosai. Za ka yi sana'o'i ne don ka yi wa'insu abubuwa ba tare da kudi wani lokaci sai miji shi zai maka abu ba. Ai, yana da kyau kai ma ka dinga taɓuka waɗansu abubuwa, kai ma kana taimakawa a gida.
Wato, a ƙarshe abinda zan ce, wani tasiri wannan kafin ki akuyi wannan sana'ar ya rayuwarki take tafiya wajen harkokin kuɗin shiga? Yanzu kuma da kika samu wannan sana'ar, ya rayuwarki za ta ci gaba da tafiya a ganin ki?
Za ta tafi ne cikin walwala da nishaɗi insha Allahu, kuma ina sa ran in Allah ya da wannan sana'a, ina roƙon Allah ya mata albarka, domin ina son wannan sana'a yanda na koye ta, Allah ya sa daga yau in ci gaba da yin ta.
Wato, zina abin da nake so na ce, yayin mace take zama in bata da wata sana'a, kuma sannan wata kila ta iyayenta ba wani ƙarfi suke da shi ba, ya rayuwarta take kasancewa ne?
Gaskiya, to rayuwa dai tana kasancewa wani lokaci cikin kaskanci, saboda ba komai bane idan ka tambayi namiji zai yi maka. Wani lokacin ma dalilin waɗannan rashin kina zaune ba kya sana'a, aure ma yana mutuwa akan haka. Domin kina wani lokacin za ki tambayi namiji yi min kaza, yi min kaza, da gobe kai ta tambaya, ba kowa bane zai yi maka gaskiya. Amma idan kina sana'a, sai wani lokacin cikin ikon Allah sai ka zauna lafiya da miji, domin zai ga ba komai bane za ki fuda baki, ki tambaye shi yi min kaza, yi min kaza. Hidima, kamar yadda ni yanzu na taɓa yin aure, ina da yara uku. To, yanzu na je na aure wani, ai, ba ku da wani lokaci bane zan ce ba ni kaza in yi kaza, ina son ni ma in tallafa wa ƴaƴana.
Sunana Hawa'u Lawal. Ni ɗaya daga cikin ɗaliban da ta zo na ɗaya ne a wannan koyarwa da aka yi da na ama.
Hawa'u, ba mu labarin me za ki ce kan wannan sana'ar, ya kika ɗauki wannan sana'ar da kika koya?
Na ɗauke ta da mahimmanci sosai, saboda abubuwa ne da muna zaune a gida ba mu san amfaninsu ba, amma ta dalilin mutanen nan da suka zo suka koya mana duk mun san amfaninsu. Akwai abubuwan da muna kallo a gida muna ɗaukar su kamar ba su da amfani, amma mahimmanci gare su sosai a gare mu. In ba ta dalilin su ba, ban san sai yaushe Allah zai samu gane ba.
Wato, yawanci wasu mata sun fi son a ba su kuɗi ne ko iyayensu ko mazajensu su kashe, ba sa tunanin cewa za su iya yin wata sana'a. Me za ki ce kan irin waɗannan mata?
Wannan ya danganta da tunanin mutum. In dai aka ce mutum zai tsaya ya fahimci yadda rayuwar take yanzu, zai fahimci rayuwa ce ba wai na ka saki jiki kai ta jin daɗi, wanda ba ka san yaushe za ka tafi ba. Kamata ya ka kafa kanka da kuma ƴaƴanka da waɗanda za ka bari daga baya, yadda za a koyi darasi a kanka. Idan kai sana'an nan, wani zai gani a wurin ka ya koya, ba ka san mutane nawa zai koya mawa ba, ta dalilin haka ba ka san alkhairin da zai samu ba. to ina ganin wannan gaskiya ba wani tunani bane mai kyau.
Amma kina fatan cewa insha Allah bayan kin goge da wannan sana'ar kuma nan gaba za ki yin aure?
Insha Allah, saboda ai darajar mace ɗakin mijinta, duk macen da ta rasa ɗakin miji ko iyayenta su kansu hankalinsu ba zai kwanta ba sai tana ɗakin mijinta. To insha Allah in dai miji ya fito in Allah ya yi da za a yi aure.
To a ƙarshe Hawwa faɗa mana yanzu daga yanzu nan wannan sana'ar dama su nauyi ana yin su ne don a riƙa ɗan samun kuɗaɗen shiga. Shin kin fara hango cewa wannan sana'ar za ta yi tasiri ta riƙa ɗan samar da abubuwa da rana kashewa na yau da kullum?
Sosai, kuma idan mutum ya maida hankali ya kuma sa gaskiya da riƙon amana a ciki ba zai san abin da gaba za ta haifar ba, maybe ya fi haka. In dai har ya sa ƙwazo sosai a ciki, saboda kun san ce neman halak da wuya, to sai mutum ya dage ya jajirce, saboda akwai wuya kam dan wuya, amma kuma idan mutum ya dage sai kuma wuyan ya ka samu riban shi.
Sauraro bari mu garzaya Abuja inda wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya ya fara tattaunawa da ciyaman din kwamitin da Nasirin zai gabatar mana.
Sunana Radiyatu Muhammad.
Radiyatu, za ki mana bayanin an ba mu labarin cewa kin na daga cikin waɗanda suka tallafa wajen wannan aiki, faɗa mana irin abubuwan da suka faru mana.
To alhamdulillahi, na farko dai a gurguje na ji daɗin kasancewa a cikin wannan taro da aka yi tun daga farkon fara koyar da ɗalibai har zuwa yanzu da aka yayi shi. To ni ma dai alal haƙiƙa abin da yasa nace na ji daɗi, ni ma ina da ƙungiya ne mai zaman kanta, ƙungiyar Domin Marayu Charity Foundation, wanda nake ɗaukan nauyin marayu haka da koya musu sana'a, makaranta da dai tallafi wanda dai ba za a rasa ba. To abin da yasa nace na ji daɗi, wannan ni kaina ya ƙara mini ƙarfin gwiwa, sannan ya ƙara bani idea akan wasu abubuwa wanda nan gaba insha Allah ina fatan a ce ni ma kamar yanda naga an yi abin nan daga ƙungiyata ya kasance ni ma na ɗauki nauyin wasu na koyar da su sana'a har sun zama suna dogaro da kansu, alhamdulillah. Kuma na ji daɗi sosai, na ba da gudunmuwata ba dan da lokaci na, ba dan saboda a biya ni ba, a saboda ni ma na samu na goge a wannan bangaren, domin duk mai tallafawa maraya insha Allah a rayuwar shi zai ga da kyau gaba da baya.
Ba mu labari shin wanda bai fahimci lamuran nan ba ya yawan marayu da zawarawa yake ne ko da ma a ce ana Abuja kawai?
To alhamdulillah, kamar dai yanda na gaya maka, gaskiya akwai marayu da yawa, akwai zawarawa da yawa, kuma ba a iya nan Abuja kawai ba. Shi yasa ni na dan fadada nawa abin na dan tafi arewa, saboda da dama na Abuja suna samun dan tallafi. To amma ba za ka san cewar suna da yawa ba sai ka je inda suke, ko ka je ƙauyuka, ko ka je gidajen marayu, ko ana tarurruka irin wannan. Tanan za ka san cewar akwai marayu, akwai mabukata, akwai zawarawa da yawa waɗanda suna nan zaune, sai dai yau su ce a bani, gobe su ce a bani. Don haka gaskiyar magana suna da yawa, suna da yawa.
Idan aka zo neman kungiyarki domin a ga irin ayyukan da kike zan yi karfafa wasu gwiwa, ya za a yi ne?
To alhamdulillah, idan ana nema na rintin amintin kwatas garki Abuja, rintin amintin kusa da kasuwan garki market, kuma gaskiya kamar yadda ka nema cewar in ana nema na za a tallafa mini, a taimaka mini na ci gaba da wannan harkar, tabbas ina son taimako, domin abin nan ni kadai nake yin shi. To amma dai ba shi da daɗi a ce yau kana faɗan kaza, kana faɗan kaza, sai dai mu ce alhamdulillah mun san Allah ne yake mana jagora. To amma in mun haɗa ƙarfi da ƙarfi insha Allah tafiyar za ta yi kyau.
A ƙarshe faɗa mana ya kuke ganin tasirin tallafin da ake kan marayun har ma da zawarawa?
To alhamdulillah, idan zan yi magana ni dai ta ɓangare na, tasirin suna da yawa. To amma ni dai ta ɓangare na sai dai mu ce alhamdulillah, saboda akwai marayun da waɗanda zan iya bada misali a kansu su kaɗai ma? Mahaifin ya rasu, mahaifiyar ta rasu, su kaɗai suke zaune, kuma ƴan uwansu Ahlul Kitab ne wanda suke tsoron su koma wurin su. To da tallafawar jama'a da taimakawa muka sami yaran nan, muka sa waɗanda zamu sa a makaranta, sa'annan muka dora su a sana'a, babban cikin su kuma muka komai ka dora shi a koyan sana'a wanda zai sa ya taimaka ƴan uwan su dogara da kansu. To ana samun ci gaba ire-iren wannan suna da yawa gaskiya, lokaci ba zai bar mu faɗi su ba.
Wato mana ana iya samun marayun da ba mahaifin ba mahaifiyar a nan Abuja?
Tabbas ana samu. Tabbas ni a ƙarƙashin ƙungiyata akwai waɗannan. Ba mahaifin, mahaifiyar ta fara rasuwa ta fassu, ba mahaifin suna zaune inda suke zaune ba ma wani kyakkyawan muhalli, kuma haka suke zaune su kaɗai. Shi ne.
Wato ya nuna da in ba an tallafa musu ba yunwa kawai mata isa ta sa su cikin mawuyacin yanayi.
Gaskiya sosai ma, sosai ma. In ba an tallafa musu ba yunwa za ta iya sa su cikin wani hali, kuma abin da yasa suke tsoron komawa wurin ƴan uwansu saboda ga yanayin su ƴan uwansu sun ce sai dai su koma wancan bangaren. To su kuma suna ganin cewar tun daga a yanda iyayensu suka basu suka bar su, ita babban cikin su ta dage kan cewar gara ta zauna da su a haka su tun dinga rayuwar da akwai da babu. To amma alhamdulillahi da muka dora su a sana'a, daga cikin sana'a suna samun su ci, kuma suna samun su danyi wasu bukatun na rayuwa.
Lamura irin na marayu wani lokaci yana sa mutum har ya zubar da hawaye ma ya rasa ma me zai ci.
To gaskiya haka ne, ni ma lokuta da dama haka ya kasance a gare ni, domin kamar yadda na gaya maka ni kungiya ta ni na kafa kungiyar, da ina cikin wasu kungiyoyi da dama. To amma sai na ga tafiyan ba za ta zo ɗaya ba, domin ni a rayuwata akwai abin da nake gudu a irin wannan lamari, ina tsoron riya. To akwai lokuta da dama da za a kawo mini matsala ta maraya, wanda na farkon asali dama da ni da mai gidana da ƴan uwana za mu hada 200-300. To a haka dai muka fadada abin. To akwai sanda za a kawo mun matsala ta maraya, wallahi ina yin kuka bacci, ina gagara yin bacci da daddare, domin idan na tuna cewar ba zan iya ba, ko kuma na tuna halin da marayan yake ciki, ba na sanin sanda hawaye yake zuba a idona. Tabbas hakan na faruwa, ba ɗaya ba ba biyu ba. Ba wai ina dan ba dan ka tambaye ni ba, wannan ba abu ne da ya kamata na fada maka ba, mutum da abu ne da ya shafe, amma dai akwai abubuwa, akwai kalubale sosai.
Wato wa'anda aka koya ma wani aiki na hannu su kuma ɗaliban nan mata ne, wato iyayen marayu da kuma zaware. Saboda haka gaskiyar magana ita ce, kungiyar jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna a ƙarƙashin Sheikh Abdullahi Balalo, wanda aka nada wato Sheikh Sa'idu Musa Yalwa, izaba shine jagoran wa'annan bayi naka da ake koyarwa wannan sana'a. Gaskiya wato mun yi farin ciki, mun kuma ji daɗi da halartar wannan wuri a daidai wannan lokaci. Wa'annan bayin Allah sun koyi sana'a kala-kala, an kirga ta kai sana'o'i sun kai guda 7-10. Kuma alhamdulillahi daga cikinsu an samu wa'anda masu sun koya za su koma can a gida a ƙauyukansu su koyar da wasu domin samun alhorma da kuma albarka a cikin wannan sana'a. Na'am Mudibo.
To Alhaji Abdullahi, a cikin waɗannan akwai wasu waɗanda suka fi kwazo su shida da muka samu labarin sun samu wata gudumawa daga wajenka?
Wa'annan bayin Allah, wato in kullum idan aka ce an yi wani abu na competition, an yi wani abu na gasa, to kamata ya yi a zaɓi zarata a yi musu wani abu wanda ya dace. Wannan tafiya ƙarƙashin ƙungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, ni ne deputy chairman na SCT GBU's Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. To a madadin shugabana a Sheikh Salihu Bambali nake wannan magana, kuma muka ba da wannan kyauta ta naira 30,000 a kowace ɗaliba da ta yi na ɗaya, ta yi na biyu, ta yi na uku a cikin wannan turenin da aka yi. Saboda haka mun yi wannan abun ne don mu ƙarfafa su, su ma su tashi su yi, wato su tashi tsaye domin su koyar da wasu. A lokacin da aka kazo gasa aka ce ga wani ambaka na wani abu na kyauta, wato an ƙara maka ƙarfi. Wa'annan bayin Allah ba abin hannu suke da shi ba, amma dan wannan 30,000 zai iya saya musu chemical da za su yi wannan training da suka yi, za su wa wasu su kuma su amfana. Wannan shine dalili.
Rajablai, wannan abu in an duba a ƙarƙashin gungiya ne abun yake tafiya. Watakila ana gayyatar wani lokacin gwamnati ko sassa masu zaman kansu su shigo wannan lamarin. Menene muhimmancin a ce kowa da kowa ya sa hannu wajen tallafa su waɗannan iyayen marayu ne?
Wato, gaskiyar magana, taimakon al'umma ba na ƙungiya ɗaya kaɗai ba ne, kai balma wannan taimako gwamnati ce ya kamata a ce ta tashi ta yi tsaye ta zaƙulo duk inda ƴaƴa marayu suke, ai musu wannan taimako. To amma na faɗa, dambu idan ya yi yawa baya jimai, gwamnati ba ta iya yi ko ina, gwamnati ba ta sanin da wani abu sai an kawo mata. To a ƙarƙashin haka ita ƙungiyar Jama'atul Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna ƙarƙashin Sheikh Abdullahi Balalau ya umurce mu cewa mu shiga ƙauyuka mu zaƙulo waɗannan bayi na Allah domin mu nuna musu wannan hanya, kamin gwamnati idan ta ga mun yi abu a fili a bayyane, to sa'annan ita gwamnati za ta kalla, za ta gani cewa wannan aikin ba na ƙungiya ne kaɗai ba, mu ma bari mu shigo da shi. Don haka muna sanar da gwamnati ta yi kokari ta shigo cikin wannan tafiyar, ta tallafa ma waɗannan bayi naka marayu ne. Kowa na iya zama marayu, mu da muka tallafa ma marayu na a halin yanzu, wataƙila gobe ƴaƴanmu za su shiga marayu, Allahu a'lam, Allah shi da sani. Amma lallai muna kiran gwamnati da babban murya ta shigo cikin wannan tafiya, ta taimaka ma waɗannan bayi naka. Gwamnatin tarayya ce, gwamnatin jiha ce, a'a, gwamnatin local government ce. Mu dai fatanmu kowaye dai a shigo a taimaka ma waɗannan bayi Allah marayu domin su samu abin da za su inganta rayuwarsu kamar ƴaƴa masu iyaye a raye. To na'am.
Lagabla, mun gode kwarai da gaske.
Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Nasiru bai yi nisa ba, yanzu kuma za mu ji daga wajen waɗanda suka ba da irin nasu gudunmawar wajen shirya wannan taron.